يا الله يا الله نرقى الله لكي نرقى بروتك تهت هيوى
ba abin da yake karfin Allah ba kuma abin da Allah ba zai iya yi ba in sun duguka cikin addu'a Allah yana jin su lokacin sa ne da yi ba in yayin yanda sauran suka fita haka su maza su fita su zo na da bege cewa wata rana zamu gansu su maza su gamu
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri dress abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Makon da ya gabata kungiyar Boko Haram ta bada musayar ƴan mata 82 daga cikin 195 da take rike da su bayan kwanaki 1119 da sace su a makarantar sakandare ta Chibok. Daga cikin rahotannin da suke daukar hankalin al'umma biyo bayan dawowar ƴan matan akwai batun rashin ba iyaye su kunin cuɗanya da ƴaƴan su yadda ya kamata. Akwai ma rahotanni da ke nuni da cewa ana iya kirga ganawa da iyayen ƴan mata 21 da aka saki a watan Oktoba bare suka yi da ƴaƴan nasu bayan sama da watanni 7 da sakin su. Akwai kuma batun komandojin kungiyar Boko Haram da aka yi musayar ƴan matan da su waɗanda rahotanni ke nuni da cewa suna barazanar za su sake komawa su ci gaba da kai hare-hare. Akwai kuma hoton bidiyon da kungiyar Boko Haram din ta fitar inda ta nuna waɗansu ƴan mata da suka ce wai ba sa so su sake komawa wajen iyayensu domin wai suna son su yi addinin Allah. To yayin da muke jinjina wa gwamnatin tarayya domin ci gaba da kokarin ganin ta haɗa dukkan ƴan matan nan da iyayensu, za mu iyaka iyawa mu bi diddigin waɗannan rahotanni domin sanin inda aka kwana. Yanzu dai bari mu sake komawa ranar da aka sako waɗannan ƴan mata ga wakilinmu Madina Dauda daga birnin tarayya Abuja.
Kokarin kwato waɗannan ƴan mata na ci baya cika idan ba a tuna da kungiyar BBOG da ke kan gaba wajen yekuwar hakan ba.
Na san kila ka sa ba kana lai. Sai ba ka ga na wani lai. It's a fight for the soul of Nigeria and the world.
Sunana Aisha Yusuf. To yau dai kam abin ranan farin ciki ne kamar mutum ya zuba ruwa a ƙasa ya sha ruwan daga ƙasa ga shi mun fito da aka samu ƴan mata 82 an kawo su yau duka yanzu mun hada 106 da muka samu kenan sauran 113 tun lokacin ana 219 yau ga shi Allah ya nuna mana muna sha 106 to ai abun godewa Allah ne alhamdulillah mu ƴan kungiyar BBOG a koyaushe muna matsawa gwamnati muna sha gwamnati ta fito da ƴan mata kusan gwamnatin mu za ta iya kuma ga shi yau gwamnati ku ta nuna za ta iya kuma Allah ya duka sauran duk zamu fito da su duk mutane da suka ce bane me yasa ba ma zuwa su wajen Boko Haram din mutum da Yesu mu ce ba ruwan mu da su mu gwamnati mu ka san kuma mun san gwamnati mu za ta iya abu za ta iya ta saka ta kuma ga shi Allah ya nuna mana yau kai ai akwai lokacin da gwamnati take son kaman a watsar da ƴan mata da yake ƴaƴan talaka ne ba ƴaƴan masu kuɗi bane ba ai kai wannan muka ce mu ba mu yarda ba sai ko dan nan kowane dan Najeriya ko yana da kuɗi ko baya da kuɗi Lele sun yi kokari sun yi abin da ya kamata su yi tun wata 6 da ya wuce kuma a haka sai yasa muke ba za mu taba shiru ba idan muka yi gwamnati yayi da ya kamata ba za mu yi muka magana kuma za mu matsa muku kuma kana da yaro ne ka sa shi a makaranta idan ba ya karatu ai ba ka tsaya haka kana kallon shi ba dole ka matsa mishi abin da ya kamata ya yi kuma abin kenan da muke da gwamnatin mu kuma za mu ci gaba da matsawa
Aisha Yusufu daya cikin jigajigan kungiyar fafutukan kwato ƴan matan Chibok kungiyar da ke fuskantar kalubale da ma zargi na tara kuɗi tare da yunkuri na matsa lamba da kuma zargin bayyana bakaken maganganu ga gwamnati da ke ci yanzu sai dai mai nazari akan al'amuran yau da kullun Yusuf Sallau mutum biyu ya yi ba da kokarin kungiyar
a hakikanin gaskiya za mu iya cewa sun yi kokari sosai kasancewan su ne suka fito suka nuna wa duniya abin da ke faruwa kuma suka wato nuna cewa lallai shugabanni sai sun yi aikin da ya kamata wannan ba zai kasance dalili ba wanda ya sa ba za a nuna wa bangaren gwamnati wato godiya da kuma wato kokari da suka yi ba musamman shi shugaban kasa kasancewa tun lokacin da ya hawo wannan tarayyar mulki ya ba da wato tabbacin cewa lallai zai iya kokarinsa ya ga cewa an kwato wannan yara wanda aka kama su kusan shekara 3 da ya wuce kuma za mu iya cewa alhamdulillah shugaban kasa ya cika burinsa muna mai godiya muna taya shi murna da wannan nasara muna kuma taya iyayen yara murna da kuma mutanen Najeriya gaba daya musamman kuma su waɗannan mutanen kungiyata wanda ake kiransu Bring Back Our Girls BBOG sun yi matuƙar ƙoƙari gurin wayar wa mutane kai da gwamnati da kuma cijewa na ganin cewa lalle sai an dawo da wannan yara.
Rubinka na mai fashin baki, wasu na cewa maganar 'yan matan Chibok kawai ake ra'ayi, wasu kuma na da ra'ayin in ba matsawa da wannan ƙungiyar da an ma manta da 'yan matan Chibok.
Akwai ƙanshin gaskiya cikin wannan bayani, kasancewan yau kusan shekara uku yanzu ake nema da ainihin kame wa'annan yara. So amma abin da zai baka mamaki shine ƙungiyoyi tattare da wannan ƙungiyar da muke magana a kanta, wato ƙungiya ta BBOG, sun yi ƙoƙari sosai amma kuma sun manta cewa akwai fa wasu bayin Allah, wasu wa'anda su ma an kama su ba sa irin wato ba sa bayani akan wa'annan wa'anda aka kama su wanda ba daga garin Chibok suka fito ba. Wannan ba shi yake nuna cewa kuma muna nuna cewa ba sa ƙoƙari ba, suna ƙoƙari amma ya kamata a ce kasancewan duk 'yan Najeriya ne, wa'anda suka fito daga Chibok da ma wa'anda ba su fito daga garin Chibok ba, duka 'yan Najeriya ne, kuma ya kamata a ce sun maida hankali gurin ƙwato 'yan mataye da duk wani wanda aka kama shi, sawa'un daga Chibok ya fito ko ba daga garin Chibok ba. Ina ga wannan shi ne adalcin da su ma ƙasar nan, shi ne kuma adalcin da su ma mutanen wannan yanki na yankin Maiduguri da duk wani yankin da mutanen suka shiga suka yi barna a ciki.
To yana yiwuwa wannan kungiya ta sa sunanta a yadda ta sa shi na masu fafutukan ƙwato 'yan matan Chibok ne, saboda a wannan lokacin an sace 'yan mata 276 ne lokaci ɗaya.
Zai iya yiwuwa haka ne, a wannan lokacin an samu ra'ayin mutane da yawa, wasu ma suna ganin kamar 'yan siyasa suke amfani da su gurin ciwa wani buri na siyasa a wannan lokaci. Bayan gujewar wannan gwamnati ta baya ta Goodluck Jonathan, abun ya ba mutane mamaki yadda wa'annan mutane suka yi kamar ba sa nan ta yadda aka bar jin ɗuriyarsu. Sai daga baya, bayan an kwato shugaba Buhari ya yi ƙoƙari ya kwato wannan yaran mata, da farko wanda aka fara kwatowa yara kusan 22, sa'an nan aka fara jin ɗuriyarsu a gari. Wannan yake nuna cewa akwai wata alaƙa tsakaninsu da siyasa, duk da cewa dai muna ƙara yaba musu da ƙoƙarin da suka yi. Kuma mutane da yawa suna ganin cewa ma kamar wasu suke ba su kuɗi suke fitowa kan hanya suke irin wannan don cin wani buri na siyasa.
Ai, sun kalubalanci waɗanda ke maganin cewa ana ba su kuɗi akan su fito da hujja na wannan zargi da ake.
To wannan magana ce wanda kowa yana da ra'ayi zai iya faɗan ra'ayinsa, kuma mutumin da ke bada kuɗin ba dole bane iya fitowa da bayyana kansa. Amma dai maganar gaskiya shine a Najeriya yadda muka sani komai na iya faruwa a Najeriya. 'Yan siyasa suna iya amfani da wasu mutane ba don komai ba, saboda su ciwo burinsu na siyasa. Wannan komai zai iya faruwa a wannan ƙasa kamar yadda muka sani.
Mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Yusuf Sallau mutum biyu kenan. Menene zai ce a game da ƙorafe-ƙorafe da ake ta yi cewa tattaunawa da gwamnati ta yi da 'yan Boko Haram ya saba wa dokokin duniya na cewa ba a yin sulhu da ta'addanci? Tambayar kenan da ni wa ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar BBOG Mr. Iman Shehu ga abin da ake cewa.
Yadda mulki take ne a yawancin ƙasashen Afirka, shugabanni kana bukata abu ga shugabanni, in sun ga ka cire hankalinka daga abin da kake bukata, kaga sai su banza da kai kawai, su kama gabansu. Don haka shi yasa mun fahimci dama haka gwamnatoci suke a Afirka masu mulki, in ba abin da ya shafe su ba ba su damuwa, shi yasa muka matsa lamba. Dama tun daga farko mun ce tattaunawa nan ya fi, don ba ƙarfin bindiga ba ne. Duk aka zauna aka yi magana wato sati ɗaya, sati biyu, sati uku, a cimma wani abu da ya sana a yi wani yarjejeniya a sako 'yan matan. Yanzu so biyu abin ne ya faru, an samu 'yan matan, haka ya kamata a ci gaba da wannan hanya. Abin da ya dame mu kawai shi ne mu ga cewa an sako 'yan matan, in daga ƙarshe an yi lissafi, kasafin lissafin da aka yi aka ga cewa to akwai waɗanda suka rasa rayuwarsu, to su shi ne. Amma yanzu dai akan wannan gwagwarmaya da muke, sai mun ga cewa duk waɗannan lambobin nan an cika lambobin nan na waɗannan da aka ɗauke, saura 113.
To Allah sa a ƙarkuta cimma ruwa Dr. Iman Shehu da kuma begen nan ba da daɗewa ba, sauran 'yan matan 113 da suka rage a hannun ƙungiyar su ma za a sada su da iyayensu lafiya. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyarmu Madina Dauda da ta taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin, da kuma Salamu Abu da daidaita sautin shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
mata su ne duniya su ne sarakan duni komi dan su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke